sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan asubahin wadda ta yi daidai da yau Juma'a 9 ga watan Yuli shekara ta 2021, inda ya zaka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar muku da shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya ce sojojin Amurka za su kammala aikin da suke yi a Afghanistan ranar 31 ga watan Agusta. Yayin da Amurka ke fama da yawan kwararowar bakin haure irin wanda ba a saba gani ba, wasu jihohin kasar sun sha alwashin tura dogarawan tsaro zuwa kan iyakar kasar da ke kudu. Sannan kasar Haiti ta tsunduma cikin rudu jiya Alhamis, kwana guda bayan da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise kisan killa.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin shirin kuwa za a ji dalilan da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi dogaro da su wajen tsabtace ɗaya daga cikin kwamishinoni a hukumar zaben ƙasar.
Ofis yana nufin daga ran da a baka appointment as INEC commissioner ne, kuma maganar rashin adalcin ka wannan sai ka je ofis din da zamu gani.
Shin ko akwai wasu hujjoji da za su sa a maida shekarun yima a ƙasa hidima daga ɗaya zuwa biyu?
Wato mallakan bindiga bai kasancewa maganin matsalar tsaro a ƙasa.
Bayan rahotanni da labaran duniya, muna tafe da shirinmu na manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana ta Juma'a. Amma duka mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya ce aikin da sojojin mu ke yi a Afghanistan zai kammalu ranar 31 ga watan Agusta. Da yake jawabi a fadar White House, shugaban kasar ya kare shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo da Amurka ta taɓa yi. Yana mai jaddada cewa ci gaba da yaƙin ba zaɓi bane na yi. Ya bayyana cewa bayan kashe dala triliyan ɗaya a tsawon shekaru 20 da kuma ganin mace-mace na sojojinta wajen 2,400, Amurka ba za ta iya ci gaba da zaƙewa kan wata manufar da aka ƙullo da ita tun shekaru 10 lokacin da ƙungiyar Al-Qaida da ke Afghanistan ta kawo ma ƙasar hari ba. Yayin da ake fama da yawan kwararowar bakin haure a kan iyakar Amurka da Mexico irin wanda ba a saba gani ba, jihohi da dama da ke ƙarƙashin jam'iyyar Republican ciki har da jiha mai nisa ta South Dakota na shirin tura dogarawan tsaron ƙasa zuwa yankin, biyo bayan gabatar da buƙatar hakan da gwamnonin jihohin Texas da Arizona 'yan Republican waɗanda suka yi tirda irin matakan da gwamnatin Biden ke ɗaukawa kan kwararowar bakin hauren suka yi. Ko da yake haɗin gwiwa tsakanin hukumomin jihohi da na tarayya kan batun bakin haure da kare kan iyaka ba baƙon abu bane, shiga lamarin da wasu jihohin Amurka da ke can nesa da kan iyakar kudancin ƙasar suka yi abu ne da ba a taɓa gani ba. A makonnin baya-bayan nan, wasu jihohi da suka hada da Arkansas, Florida, Iowa, Nebraska, Ohio, South Dakota da Wisconsin sun yi shelar wani shiri na girke dogarawan tsaro ko jami'an tsaro a kan iyakar kudancin na Amurka. Kasar Haiti ta tsunduma cikin rudu jiya Alhamis, kwana guda bayan da aka yi ma shugaban kasar Jovenel Moise kisan killa, yayin da hukumomin kasar ke shan alwashin farauto ƙarin waɗanda aka yi hayar su suka bindige shi har lahira a ɗakin kwanansa na gidansa na kansa. Jiya Alhamis, 'yan sanda sun ce an kashe 7 daga cikin waɗanda ake zargin, sannan an damƙe 6 waɗanda 2 daga cikinsu Amurkawa ne. Jiya Alhamis ɗin an kuɓutar da 'yan sanda 3 da aka yi garkuwa da su, yayin da ake ci gaba da farautar duk wasu yan bindiga da ke da hannu a al'amarin.
Labaran duniya kashi na farko kenan. Kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da wannan rahoton na farko. Kwamitin da ke kula da harkokin hukumar zaɓe mai zaman kanta a Majalisar Dattawan Najeriya ya tantance wasu mutane takwas da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar don zama kwamishinoni a hukumar zaɓen, a ciki har da mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara kan kafofin sada zumunta Loretta Onoichi, wacce shugabannin jam'iyyun siyasa ƙungiyoyin fararen hula suka yi Allah wadai da sanya ta a cikin jerin waɗanda za a tantance. Wakiliyar muryar Amurka a Majalisar Dattawa Madina Dauda ta aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa muna.
Kwamitin Majalisar Dattawa kan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ya tantance hadimar fadar shugaban ƙasa kan kafofin sada zumunta Loretta Onoichi domin naɗa ta kwamishiniyar hukumar zaɓe kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya nema tare da wasu mutane guda bakwai. Wannan kwamiti da Senator Kabiru Ibrahim Gaye yake jagoranta ya ce duk da cewa an samu ƙorafe-ƙorafe akan naɗa Loretta Onoichi, kwamiti ya yi aikin sa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada.
Kamar yadda tsarin dokar mulkin Najeriya yake kuma da ita wannan hukumar zaɓe, ka'ida ne idan shugaban ƙasa ya zaɓi wanda yake so naɗa a kwamishinonin hukumar zaɓe sai ya turo a majalisa ta tabbatar tukunna ta amince da su sai ta mayar masa wanda ya da shi za ta wanda ya da shi ba kuma za ta ba ta da shi ba sai ya canja wani. To an kawo mana suna waɗannan kwamishinoni guda bakwai ko takwas ma, ɗaya mun gabatar da shi mun riga mun yi tattauna a kansa mun amince shi ne Professor Zuru kuma tare aka yi da na chairman. To na chairman muka fara tura ga muka karanta shi a majalisa aka gama, amma Professor Zuru mun gama da shi amma za mu haɗa sunansa da waɗannan guda shida mu kai majalisa in Allah ya da sati mai zuwa.
Daya cikin 'ya'yan kwamitin Senator Lawal Yahaya Gumau ya ce lalle an samu takaddun korafi har 26 akan hadimar ta Buhari, amma akwai abinda doka ta tanadarwa duk wanda aka naɗa shi mukami a gwamnati kuma na Loretta Onoichi ba zai bambanta ba.
Constitution yana nufin daga ran da a baka appointment as INEC commissioner ne, kuma maganar rashin adalcin ka wannan sai ka je office din ne zamu gani. In ka je kai kuma akwai dokoki da za su iya pursuing ɗinka, kuma ma mind you mutum 10 biyu ne national commissioners na Onoichi za ta je duk mutum 11 nan tafi karfinsu da gaskiya duk yanzu anan professor zai zo doctor daya sai ita na shida sai a ce min duk professors din har da professor law ba san ne shi ko professor law ne shi sai a je miti duk Loretta ta danne su dan ita ce sarkin Buhari.
A lokacin da take amsa tambayar ko tana da katin shaidar zama yar jam'iyyar APC kamar yadda ake zargi, sai Loretta ta amsa da cewa
since 2019 when President Muhammad Buhari won his second term,
Loretta ta ce tun shekara 2019 shugaba Buhari ya ci zaɓe a karo na biyu na cire hannuna a siyasa domin ko a lokacin da jam'iyyar APC take sabunta rajistar 'ya'yan jam'iyyarta ni ban shiga ayarin masu yin rajista a matsayin 'ya'yan jam'iyya ba. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan majalisar dattawa ta zauna domin amincewa da waɗanda kwamitin ya tantance su a matsayin kwamishinoyi a hukumar zaɓe mai zaman kanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, saura 'yan makonni kasar Montenegro ta cima wata yarjejeniya ta musanya ko mika alhakin biyan bashin dala biliyan 1 na wata harkar China ga bankunan Turai da Amurka, inda take fatan rage kudin ruwa zuwa kasa da kashi 1 cikin 100, abinda ministan kudin kasar Joko Milatovic ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan. Montenegro ta ciwo bashin dala miliyan 944 a wurin China a shekarar 2014 don gina wata hanya mai tsawon kilomita 41 wadda masu sukar firaministan kasar na lokacin Milo Djukanovic ke lakabi da hanyar da ba za ta kai ko ina ba. Suna masu cewa aikin hanyar wani misali ne na irin barnar da ake yi a gwamnatinsa, zargin da ya karyata. Prime Minister Zarokop Kirobo Kapik wanda ya hau gadon mulki a watan Disamba na kokarin rage kudin ruwan bashin na China na kashi 2 cikin 100 ya kuma rage kasadar makomar adadin bashin ganin a takardar kudin dala aka lissafta a cewar Milatovic wani dalibi dan asalin kasar China mai suna Alex Lee ya kuduri aniyar zagaye Amurka da keke wanda ya fara daga Los Angeles jihar California ya buga zuwa Boston na jihar Massachusetts da dai sauransu a matsayin injishi wani shiri na tayar da wata tsarar kuma ta masu gwagwarmayar jaddada tsarin demokradiya a China. Lee ya ce daga Amurka yake yada wannan manufa tashi ganin cewa kafafen yada labarai na kasar waɗanda ke da cikakken yanci ta yiwu su bada labarin wannan balaguro nasa. Gashi kuwa akwai yan China da yawa a Amurka yana kuma so ya nuna wa Amurkawa cewa lallai akwai mutanen China irinsa waɗanda ba su tare da jam'iyyar Communist ta China, inji shi. Lee, ɗan shekaru 36, ya girma ne a wani ɗan ƙaramin gari mai tashar jirgin ruwa wanda ke daura da birnin Beijing inda ba a samun cikakken labarai ko bayanai. Tun yana ɗan shekaru 24 ya ƙirƙiro wata manhajar tattaunawa inda ake iya faɗin albarkacin baki ba tare da wani sharadi ba.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Haka muka zo ga rahotonmu na gaba. Tun bayan kalaman gwamnan jihar Taraba, Darius Dixon Ishaku, na cewar akwai buƙatar ƙara shekarun aikin yi wa ƙasa hidima daga shekara ɗaya zuwa biyu, da kuma baiwa masu aikin bautar ƙasar horon soji da sanin makamin sarrafa bindigogi don ganin sun taimaka wajen shawo kan matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Sai dai wasu na ganin cewar hakan da saki. Wakilin muryar Amurka a fannin tsaro Hassan Maina Kaina yayi muna nazarin kiraye-kirayen a wannan rahoton da ya hada muna.
Shi dai gwamnan jihar Taraban Architect Darius Ishaku wanda ke magana kan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ya nemi a maida aikin bautar ƙasa izuwa shekaru biyu daga shekara ɗaya, wanda zai kunshi samar da horo irin na aikin soji ga dukkan waɗanda ke wa ƙasa hidima, kamar da yadda abin yake a kasashen irin su Isra'ila da Lebanon. Yace yayin da gwamnatin tarayya ta gaza kare mutane, to babu wani zabi illa ta bar mutanen su kare kansu. To sai dai kuma tuni wannan batu ya janyo tafka muhawara tsakanin masana tsaro a Najeriya. Dr. Yahuza Ahmad Getso da kan yi sharhi kan sha'anin tsaro, na ganin gwamna Ishaku yayi daidai.
Ni na goyi bayan wannan shawara ta gwamnan jihar Taraba, kuma shawara ce mai matukar muhimmanci da ya kamata a duba. Mun dade muna cewa matasa da ake da su waɗanda ba su da aiki ne a rungume su a zuba su a cikin harkar aikin tsaro. To tun daga wannan dama wanda gwamnati take kashe kuɗaɗe wanda babbar manufar da ta sa aka kafa wannan aiki na bautar ƙasa ta zama wani abu mai kama da labari. Saboda haka ya kamata a fito da manufa da za ta yi amfani, wanda wannan shawara ta shiga kwara shawara ce, kuma ina ganin idan an yi amfani da ita gaskiya bisa fahimtata da ilimi na harkar tsaro, ina da tabbacin cewa wannan zai taimaka matuƙa gaya. Saboda haka ya kamata hukumomi su duba.
To sai dai kuma Dr. Kabiru Adamu mai bincike a sha'anin tsaro a yankin Tafkin Chad da Sahel, na ganin ko kadan wannan ba daidai bane.
Wato mallakan bindiga bai kasancewa maganin matsalar tsaro a ƙasa, inda haka ne da ƙasar Amerika ba za ta ringa samun matsalolin tsaro da take da shi ba. A baya-bayan nan wannan buki da ta yi na samun kwaɗewar ta har Chicago kawai, mutanen da suka rasu suna da yawa, a wani alƙaluma an ce mutum 40, a wani alƙaluma ma an ce sun fi haka nan. To kaga kasancewa makamai na hannun mutane bai magance matsalar tsaro. Abinda ke magance matsalar tsaro shi ne ƙarfin gwamnati da madafanta na iko, wato dukkan ɓangarori na gwamnati ya zan suna da ƙarfi, kuma ana kwatanta adalci, ana kuma tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa yana more ma arzikin da ƙasa take da shi. Duk lokacin da mai laifi ya yi laifi, waɗanda madafu da iko za su iya kama shi su kuma tabbatar da cewa an hukuntar da shi ta yanayi wanda zai, duk wani wanda yake nazartan al'amura zai ga cewa an yi mai adalci, to wannan shine kadai wannan yunkuri da wayan suke yi cewa tabbatar da an baima ƴan ƙasa dama na mallakan makamai ba zai haifar ma ƙasa alheri.
Wannan batu dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara domin cancanta ko rashin cancantar soke wannan shiri na hidimar ƙasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Ubangiji, Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Wani gwamna ɗan arewa yake cewa ya gwammace a samu shugaban Najeriya daga kudu, to ni fa gaskiya na ina hankalin shi.
Sanata Abdullahi Adamu jam'iyyar APC daga jihar Nasarawa kenan ke gaya wa duniya cewa ai akwai gangancin gangan na gangarar gaya wa duniya da wasu gwamnoni ke yi cewa wai ya kamata mulki ya koma kudancin wannan ƙasa.
Ni dai Abdullahi Adamu tun ba yau ban goyi bayan wannan ba.
Ke ƙasa ƙasar kaje wasu sassa na sabuwar dokar mayaci tarayyar Najeriya da wasu gwamnoni a kudancin Najeriya suka dage cewa dole sai an yi ta karata da wata sabuwar kura.
A ritan research da aka samu akwai mai ko ina an same shi ko da arewa ne, kuma waye gaya musu cewa man nan zai dade forever.
Sai dai shi wani fitaccen dan siyasan da ya tsiro a jam'iyyar adawa kafin jam'iyyar tashi ta dafe madafin iko a shekaru 2015 billahi yana gaya wa duniya cewa
mutumin da yazo yana bin ka kofa kana bacci na kokosa kofa yana tura ma kudi a karkashin katifa, wannan ana baki na magi, an kulle miki omo, an biki da atamfa, sannan kuma gobe ki zo ki ce dana ana neman mishi karatu, eh na ga ki zai karatu.
Shi kuwa fitaccen hamshakin dan kasuwan nan Alhaji Amin Alhassan dan tata tabbatarwa da duniya yake cewa tun kuɗa turbar taka takun gaskiya ne aka yi a wannan ƙasa.
Idan ba mu ji gare-gare ne ke wata ne don kuɗa kan son zuciya za mu ci gaba da wannan shiri.
Waɗannan faso mun taɓa kawai muka taɓa cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 20 cikin jerin shirin manuniyan da ke share shigifar shigewa gaba dan share hawayen al'ummar da ake mulka. Maganar mulkin kuma amma asalo irin na demokradiya shi aka damke aka dadime a mafi akasarin kasashen duniyan da ake ganin shine mafita. Kodake dai tsumar tsatsafo da tsarin kuma na kawo damban dambarwa a wasu lokuta musamman dai duk lokacin da ake ganin kamar an karta layi tsakanin majalisa da kuma bangaren zattawa. Magana ake ta kudurin dokar man da ya duka gaban masa tare Najeriya kusan shekaru 20 ana shagwagwagwar shagube da kai komo game da wannan kuduri. Sai dai da yake wannan kuduri ya riga ya sha talaitalan shanye dukkanin karatutuka kuma a ƙarshe ƴan masa tare Najeriya sun amince da shi. Shirin manuniya ya shige zauren majalisar don jin ta bakin shugaban hadakar kwamitocin masa da tijan tare Najeriya da kuma wakilan da suka saurari waɗannan ra'ayoyi wajen amince da wannan kuduri. Wato dan masa da tijan tare Najeriya da ke shugabancin kwamitin mai a masar jan tare Najeriya Sanata Sabo Muhammad na kudin da ya koro bayanai akan irin abubuwan da wannan kuduri ya kunsa.
To wannan doka ta kunshi duka yanda za a kawo a sa jarin, yanda za a taimaka masu jarin, yanda gwamnati za ta samu kudin shiga, yanda su kansu inda man yake za su samu dan wani hisani, sannan kuma yanda inda ba man ma yanzu an samu kudin da za a sa musu wanda za a je a nemi man nan kuma a fito da shi. Duk iriya da ake fitar da mai kamfanin da yake aiki a wurin ne zai cire kashi uku na kididdigar kudin da zai kashe a wannan shekarar, to sai a bawa su wannan masu gunduma inda wannan mai yake.
Duk da kwarmato da kwarorotan kwashe kafafun ƴan arewacin Najeriya da ake ganin wannan kudurin dokar mai zai yi, tunda aka ji gwamnonin kudancin Najeriya ake ganin su a korawa madudun kudade suka bula suna masu cewa a gaskiya ba su amince a kwakus kudade na ƴan kudancin Najeriya a kado arewacin Najeriya dan hako mai ba. Wannan kuma shine abin da ya jawo hankalin sakataren jam'iyyar adawa ta SDP a Najeriya kuma tsohon dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar a zaben da ya gabata Malam Shehu Musa Gabam da yace gwamnonin kudu maso kudancin sun koro bayanin taka tarkon tabbatarwa da duniya ba su gane ma dokar kasar nan ba.
Wannan ya nuna cewa gwamnonin nan da kansu kawai suka sani ba sa hurda da ko ɗan majalisarsu, domin in suna hurda da ɗan majalisarsu za su tabbatar da cewa abin da suka yi shawara da ɗan majalisar shine zai gudana. Na biyu, sun nuna cewa ba su san ma menene yadda tsarin mulki yake a National Assembly. Kuma maganar man nan da suke magana lokacin da babu man ta ina aka samu wanda aka fara tonon mai a can kasashen kudu. Sato kudin aka yi, mai kuma ba wai lallai sai inda suke mai yake ba. A ritan research da aka samu akwai mai ko ina an same shi ko da a arewa ne. Kuma waye gaya musu cewa man nan zai dade forever.
Nacin nana ta nauyin nade mulki don hankadawa kudancin Najeriya na cikin abin da gwamnonin kudu maso kudancin Najeriya suka koro a taron da suka tattara. Suna masu cewa lokaci ne da ko da mai ko dan mai sai an damko mulki an korawa ƴan kudancin wannan kasa. Wannan kuma shine abin da ya jawo hankalin shugaban jam'iyyar adawa ta ADP a tare Najeriya Engineer Yusuf Saniya Bagi da ya bugi batun baje bankawar da yace ya kamata a yi wa gwamnonin kudancin da yace kamar dai ba su gane ma abin da suka yi wa ƴan arewaci a baya ba.
Idan ma aka ce karba karba din ne da aka yi da jejin da ke tsakanin PDP to da aka ba marigayi ya raduwa lokacin da a rayalin sa sai aka ce to a ba mutumakin sa ko to kowa ya dauka kamar idan jinantar ya yi shekara biyu to za a ba wani daga arewa. Amma ba haka bane, su ba su yadda ba, sai suka ce dole sai shi jinantar sai ta zarce. Bar da haka kuma da ma ya gama shekara hudu nan sai kuma ya so ya kara a shekara hudu kuma. To shi ne yake so jawo hankalin su cewa ma suna cewa karba karba din nan ne, to ai su ne ma ba su yadda da karba karban ba.
Ba ma wai kadai ƴan adawa ke kada kidan kakkabo matsayar gwamnonin kudancin Najeriya akan maganar karkatar da akalartun kudin mulki kudancin wannan kasa ba. Su kansu jigajigan jam'iyya mai mulki a tare Najeriya da ake ganin su ne kamata su tunkuɗo wannan mulki zuwa kudanci tunda dai sun kwashe shekaru takwas idan Allah ya kama lokacin zaɓe. Na ganin demokaradiyya dai dandali ne na dire daren dambun ƙur'un da ya kamata da su ne za a alfahari ba magana ta karɓa karɓa ba. Wannan kuma shine matsayin tsohon gwamna har sau biyu a jihar Nasarawa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ƴan masarjan tarayyar Najeriya na jam'iyyar APC a masar tarayyar Najeriya. Sanata Abdullah Adamun da ya ce damuwar ma ita ce yadda wasu gwamnonin arewa ke cewa wai a koro wannan mulki zuwa kudancin wannan ƙasa.
Idan dai labarin muke ji gaskiya ne, in wani gwamna ɗan arewa yake cewa ya gwammace a samu shugaban Najeriya daga kudu, to ni fa gaskiya na ina hankalin shi gaskiya saboda Allah. Amma ni ya dauka kuskure ne ba su faɗi haka ba. Amma in sun ji kuskure su sake faɗi, hankalin kowa ya koma kansu cewa suna son shugaban Najeriya ya koma kudu. Ni dai Abdullahi Adamu tun ba yau ban goyi bayan wannan ba. Tsarin mulkin Najeriya shine constitution, duk mutumin kirki ya san akwai doka da aka tsara yadda za a fidda wanzai shugabancin Najeriya. Kuma Umar Sha Talib masa gafara ya ce yawan mutane shine kasuwa. A yi zaɓe mai so ya zo ya nema, dan arewa ma a samu sa zo ya nema mu ga wanda zai ci.
To ko ma dai waye zai koro komar kwashe ƙur'u idan an tafi dandalin dire zaben da ake jira nan da shekaru biyu ba watanni kaɗan. Shi tsohon ɗan masaukilan tarayyar Najeriya da ya takarar gwamna har sau uku a jihar Kaduna kuma ɗaya daga cikin jigajigan magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a dukkanin zaɓukan da suka wuce. Honorable Sani Muhammadu Sha'ban ɗan biran na zazzaugawa duniya ke cewa yadda aka jefar da siyasa a Najeriya musamman dai arewaci ta yadda mutanen kirki suka dinga kyamar siyasa ne ma ya jefa ƴan Najeriya yanzu cikin halin da ake ganin ƴan ƙasar yanzu.
Akwai babban illa da mu musamman mu arewa muka zo muka yi makanmu. Me ye illan nan? Sai aka dauki harka da ta safi siyasa, sai aka dauki harka ne kawai na ƴan iska wanda ya je faɗi jarabawa ko ko bai da hanyar zai makaranta ko mai duma mu benci a majalisar teburin mai shayi shikenan sai a tsince ka kai ne dan siyasa. Waɗanda suke karatun suna kyama, waɗanda suke da usulin suna kyama abu. To taya ko fitina ba za ta addabe mu ba? Akwai abu guda kaf a rayuwar dan Adam kowane iri ne shi. Ubangijin da ya halice mu baya wasa da mulki, baka hada mahaliccinka da wani. To don me yau zamu wayi gari a ce mulki shugabanci mun dauka mun bar mu kawai sai je karayika? Dole ko ba zamu gaba daidai ba. Dole sai mun dinga jawo mutane da muka san cewa wani an san usulinsa, an san irin rayuwarsa. Amma mutumin da yazo yana bin ka kofa kana bacci na bugu su kofa yana tura ma kudi a karkashin katifa, an kulle miki omo an biki da atamfa, sannan goma gobe kike zo kike ce dana ana neman mishi karatu, wai ina zaki zai karatun kwa? Ai dole ki gabacin rai.
Tsohon tsarin tsibe tsibirin kudi gaban shugabannin kana komi da kuma tabbatar da an tafi da sarakunan wannan kasa na cikin abubuwan da Hamshakin dan kasuwan nan a jihar Kanawa Alhaji Aminu Alhassan danta ta yace ya zama wajibi a tabbatar da an koma mai dan a samar da mafita. Har ma Alhaji Aminu Alhassan danta can da ya tattau annan bayanai gaban mataimakin shugaban kasa da wasu gwamnoni da MSR tarayyar Najeriya a wani taro a jihar Kanan Dabo na karkatar da akalar bayanin akan irin abubuwan da yake ganin dole ne a dawo domin saisaita lamuran wannan kasa.
Tsarin da muke da shi da the federal government, the state government, the local government, for life in a human and body, she is that aesthetic is the most human, life here, home with the Valois, is in the government. I cannot local government advise in a bonus to advise equals a hundred. It's all open up, but ya kamata a yi rubutun nasu a cikin constitution ɗin Najeriya. Kowa duk wanda yake ɗan shekara 60 daga zamanin 90 muna wanda shi ɗari mun san ƙimar su mun san abin da suke iya yi saboda haka idan ba mu yi gyare-gyaren da ya kamata mu yi ba muka tsaya kan son zuciya.
To duka kuma da wannan jawabi na Dattijo Alhaji Aminu Alhassan dan tatan da ke dab da dungurar shekara 100 zamu karkare shirin manuniya na wannan mako. A madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai mamar manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyan da kaje a cikin wannan shiri. Sai kuma abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin da ya kukkutsa wajen kawo mana muryar Dattijo Alhaji Aminu dan tata. Ni Isa Lol ikrari na shiri na gabatar nake cewa sai kuma wani ko idan Allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya.
Yanzu kuma mun zo ga shirin mu na nasiha albarkacin wannan rana Juma'atu babbar rana. Daga bakin Sheikh Dr. Jamil Zariwa na cibiyar nazarin shari'ar musulunci Jamir Ahmad Bello da ke Zaria.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci a gare mu shine mu tsaya mu nazarin abubuwan da suke faruwa da mu a wannan zamani na bala'o'i da musibo. Idan muka yi nazari mai kyau za mu gane dukkan waɗannan abubuwan munanan halayenmu da na wasu daga cikinmu ne suka jawo su. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin Alkur'ani wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, abin da ya same ku na musiba to yana faruwa ne daga abin da hannayenku suka aikata. Idan muka yi nazari za mu ga duk zunuban da al'ummomin baya suka yi Allah ya halakar da su duka ba wanda ba ma aikatawa. In mun kalla za mu ga mutanen Annabi Shu'aib abin da ya sa Allah ya halakar da su shine saboda suna tauye mudu, mu kuma a cikin mu akwai masu tauye mudu. Idan mun yi nazari ga mutanen Annabi Lut za mu ga abin da ya sa Allah subhanahu wataala ya halakar da su shine saboda suna zakkewa maza, mu kuma a cikin mu akwai masu aikata wannan alfasha. Idan muka yi nazari zuwa ga mutanen Annabi Salih za mu ga cewa abin da ya sa Allah ya halakar da su shine saboda sun kashe taguwa, mu kuma a cikin mu akwai waɗanda kullun sai sun kashe mutane. Saboda haka babban mafita, babbar abin da zai taimaka mana wajen samun nasara a rayuwarmu shine mu kusanci Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala yana cewa inda mutanen alqaryatu za su imani da Allah su kuma ji tsoronsa to da Allah subhanahu wataala ya bude musu hanyoyin alkhairai a sama da ƙasa. Allah ya bamu dacewa.
To Ubangiji Allah ya bamu dacewa baki daya. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya ce sojojin Amurka za su kammala aikin da suke yi a Afghanistan ranar 31 ga watan Agusta. Yayin da Amurka ke fama da yawan kwararowar bakin haure irin wanda ba a saba gani ba, wasu jihohin kasar sun sha alwashin tura dogarawan tsaro zuwa kan iyakar kasar da ke kudu. Sannan kasar Haiti ta tsunduma cikin ruɗu jiya Alhamis kwana guda bayan da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise kisar gilla.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.